الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة ضلالة. وبعد، أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فينا يا مسيح. Na yau 29 ga watan 9 hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1445, daidai da 8 ga watan 4 2024 Gregorian calendar. Wayanda muka saba, za mu ci gaba da karatun mu na Alkur'ani mai tsarki a wannan sura mai albarka, suratul Nahl, a wannan wuri cikin wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin nan ma. Allah madaukakin sarki, bayan da ya mana bayani da gargadi da karantarwa akan Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, da ni'imar da Allah madaukakin sarki ya bashi, sannan da umurnin da ya mana cewa mu bi addinin Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wanda karatun mu ya kare a kansa, yau insha Allah za mu tura akan wannan aya. Dan tashi aya ta 124 a cikin wannan sura mai albarka. Bismillah.
Inna ma tu'ila sabtu 'ala alladhina qutalu fi wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawm al-qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
To bayan da Allah madaukakin sarki ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran al'umma cewa wato kenan su bi hanyar Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kuma su rike tauhidi, saboda Annabi Ibrahim ba mushriki bane, sai ya ci gaba da cewa bismillahir rahmanir rahim, inna ma bi ila sabtu ala alladhina talafu fihi. Abin sani dai, an sanya ranar asabat ta zama ita ce ranar hutu, wato kenan ga waɗanda suka yi sabani akan ita ranar da ta dace a ce su yi hutu a kan ranar da ta dace, wato kenan su yi hutu a cikinsa. A shari'ance, wato kenan addinin Annabi Ibrahim addini ne wanda yake mai sauki, babu wato kenan takurawa a cikinsa. Don haka sai ya zama an ɗora ma Yahudawa wato kenan ranar asabat, shi da suke ce masa Sabbath day. Yawwa, Kiristoci kuma da suka biyo bayansu suke cewa Sabbath day. To Sabbath shi kuma Balarabe ce Sabt. To an sanya musu wannan rana ɗin, wa kana sabt taglidan alal yahudi, shi da aka sanya musu wannan rana ce ranar asabar, su zauna gida su huta, kada su yi aiki, sai ya zama hakan ɗin wato kenan ƙuntatawa ne a gare su. Fi rabdil amali wa tarki tabassudi bil ma'ayishi bi sababi ikhtilafin fihi. Saboda yanzu an ce ranar asabar, ka san bai kure da kuɗi da neman dukiya, kullun ne bai da lokaci. Yawwa, suka ce an average legation ko? Yawwa, in kana neman average legation wanda ya ɗauko aƙida irin tasu, never mind what he eats, where he sleeps, or where he wears, always chasing after money. To haka ne suke suma, sama da ƙasa kullum a kwata. Amma sai aka ce ranar asabat, to su zauna a gida har tun daga dare har abinan kar su yi abinan, kar su je su yi aiki, kuma wani iri ne kenan. Kaga yanzu an takura musu ne, saboda yanzu a wani ranar dai baya daga cikin ranar da za su samu kuɗi kenan. To amma asali ba ita ɗin aka samu musu ba, su suka zaɓe ta. Ta shaka shi sa Allah ke cewa alal ladhina tulifu bi sababi ikhtilafihim fihi, saboda sabanin da suka yi ma gaskiya akan wace rana ta fi dacewa. Sun maja Isa alayhi salatu wassalam, sannan sai annabi Isa alaihi salatu wassalam ya zo daga bayan su wato kenan bi yawmil juma'a ganin nasara su da suka gashi yanzu kun ga Yahudawa Allah mabukin sarki ya kyale su da ranar asabbaci don haka amma mu ranar juma'a kace mu dauka ita ce nan da zamu ka samu hutu a gare mu mu samu wata kina at-tafarruq samun sauki lil ibadati dan yin ibada fi kulli sab'ati ayyami a cikin kowane wato kenan kwana bakwai mu samu yawman wahidan yini dai wanda zamu yi wakalu sai budan bakin su suka ce masa a'a la nuridu an yakuna iduhum ba'da idina yaya za a yi sai riga mu zuwa Yahudawa kenan kuma ranar hutun mu ya zama wato kenan bayan nasu hutun ya kamata a ce wato kenan tun da suka riga mu zuwa su fara yi sannan sai mu wani sannan asabar suke yi don haka mu kuma da wala juma'a ai lahadi ya caccata a gare mu faktarul ahada sai suka zaɓi wato kenan a kansu wato kenan ranar lahadi sai suka zaɓi ranar lahadi wa qad ikhtalafa al-ulama fi kayfiyati ma waqa lahum min al-ikhtilafi amma akwai hanyoyin da suka aka samu sabanin ya aka suka samu sabanin fahimta Allah ya zaɓa musu ranar juma'a su kuma waɗanda suka zaɓa wa kansu ranar asabar waɗanda kuma suka zaɓa wa kansu ranar lahadi malamai sun daɗi juna akan wannan wasu malamai suka ce lallai Musa alaihi salatu wassalam ya umarce su da ranar juma'a ne wa ayyana halahu ya ce musu ranar juma'a za mu riƙa yin hutu daga ayyuka mu tsaya mu yi ibada wa akbarahum bi fadilatiha ya ba su wato kenan labarin juma'a tana da albarka ga dalili ga dalili ga dalili kawo falalar ranar juma'a gare su ya fifita ta alagairi akan wani irin ita ranar juma'a kenan fa nazaruhu anna sabta afdal sai suka ce a Musa kaji dalili kaza da dalili kaza asabar tafi bai kamata a ce wato kenan ranar juma'a ba fa qala Allahu lahu sai Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi Musa alaihi salatu wassalam da'ahu wa maktaruhu li anfusihim ka kyale su da abin da suka zaba a kansu ba shikenan ba ranar asabar suke so to shikenan su je su riki ranar asabar ita ce za ta zama sabbath day a gare su wakila wani kawai ya ce a inna Allah ta'ala lam yu'ayyidhu lahum ba Allah ne ya ayyana musu ranar asabar ta zama ranar hutu ba a su Yahudawa wa inna ma amarahum bi ta'zimi yawmil juma'a an umarce su da su rika girmama ranar juma'a ne faktalafa ijtihaduhum sai da ijtihadun su sai ya saba fi da aini a wajen ayyana ranar da ya kamata ce sun yi hutu don haka wato kenan sai su Yahudawa suka zaɓi ranar asabar don haka Allah madaukakin sarki sai ya ce a ba su da ranar asabar amma me yasa kuka zaɓi ranar asabar suka ce li anna Allah ta'ala faraga fihi min al-khalqi Allah madaukakin sarki ya yi halitta ranar lahadi ya halicci kaza ranar litini ya halicci lata laraba ko shi kenan ranar asabat sai bai halicci komai ba don haka ya gama halitta kenan so da shi sa sai suka zaɓi ranar asabat kenan ranar hutu ne kenan ko Allah ma ya huta ya yi ayyuka na kwana shida ranar asabat sai bai komai ba kenan ya gaji kenan ya huta sai suka zaɓi wannan wayin ta nasara yawan juma'a su kuma nasara wa ayyana ta nasara su kuma nasara su ka ayyana wa fitan ranar juma'a ranar yawan ahad ranar lahadi suka ce su kuma shi suka zaba amma to kuma yasa kuka za a bar ku da shi din amma me yasa kuka zaba wannan suka ce li anna Allah bada fihi al-khalqa saboda Allah ya fara halitta ranar lahadi yayi litinin yayi talata to tun da ranan ya fara kaga ranan ce mun ranan da muka zaba fa ulzima kullun minhum ma addahu ila ijtihadihi da ka wanda tuna ijtihadin su asabar ne sai ka ce yahuda an ba su asabar din wanda tuna ijtihadin su lahadi ne yahuda wa ay nasara aka ce kuma an ba su wato kenan lahadi wa ayyana Allahu li hadhihi al-umma yawmal juma'a amma ita wannan rana wannan al'umma ta Allah sai ayyana mata ranar juma'a sai ya ce ku din na zaba muku juma'a ni na zaba muku don haka ba mu muka zaba wa kanmu ranar juma'a ba zaɓi ne na Allah madaukakin sarki Allah ya ce ya zaɓa mana min gairi ai yukilhum ba tare da Allah madaukakin sarki ya wakilta mutane ila ijtihadihim ya zuwa ga ijtihadin su ba wannan kuma fadlun minhu wa ni'ma falalaci a gare shi da ni'ima saboda haka kawai sai Allah madaukakin sarki da ya tashi zaba wani sai ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fasaw ila zikrillah wa zurul bayt sai ce mun zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun amma duk da haka fa idza qudiyatis salatu fantashiratul ardu wa tuzinu fadlallah kada ku musa aka sassauta mana don haka yanzu mu ranar juma'a ba a ci mana tun safe har magariba ba zauna a kana ba a tunda Allah ne zaba wannan sai zama ya kowane sauki kawai inda ake so mu aje duk abubuwan da muke yi shine idza nudiyatis salatu min yawmil jumu'ati dole ka tada lamarin ya hawo min bari ya zo ya sallace assalamu alaikum idza qudiyatis salatu to ban tashiru kowa ya tafi je ne ci gaba da neman abin da sa wannan ni'ima ce daga gurin Allah madaukakin don haka sai ya zama ranar juma'a wato kina ita ce wato rana da tafi alkhairi don haka ya tabbata cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa nahnu al-akharuna al-awwaluna mu mu ne na karshe amma fa mu ne na farko annabi adam ya zo annabi nuhu annabi hudu annabi waye har zuwa ga annabi isa duk sun zo kafin mu ko mu ne al-akharu na farko ke na karshe ke sannan kuma mu ne al-awwalu ne yawmul kiyama dan tashin kiyama kuma mu za a fara kira a fara gabatar da mu tafi aljanna sannan su su biyo waya mu wa nahnu awwalu man yadkhulu al-jannata dan haka mu ne farkon zamu wanda zai shiga aljanna mu ne farkon wanda zai shiga aljanna bai da annahu qutul kitaba min qablina duk da cewa an ba su littafi kafin mu matawrata sa ko kafin mu linjila ta sa ko kafin mu zabura ta sa ko sai ibrahim sun ko sai musa duk waɗannan littafan sun sauka kafin mu wai tuna min ba'dihim mu an ba mu littafi alqur'ani bayan su ne faktalafu su sun sabani sun samu sabani fihi a cikin littattafan nasu ko a cikin ranar da aka iyana musu fa hadana Allahu limaktalafu fihi mu sai Allah madaukakin sarki sai ya shirye da mu zuwa ga abin da suka sabani a cikin sa min alhaqi na gaskiya dan haka fa hadha yawmuhu allazi iktalafu fihi wannan juma ita ce ranar da suka sabani akan ta suka kasa gane ta dan haka ita ce ta mu fa hadha fahadana Allahu lahu Allah sai shi da mu zuwa ga ita don haka annabi sallallahu alaihi wasallam tana ran juma'a yake cewa al-yawmu lana wa gadan lil yahudi wa gadan lil nasara yau ita ce ta yau juma'a kenan ko bayan yau gobe kenan nawa asabat ne ku bayan asabat ba yau na nasara dan haka kenan yanzu kaga da yake cewa fa hadha yawmuhu allazi iktalafu fihi wanda shine ranan da su suka saba suka kasa gane ta wato kenan kamar yana cewa innahu lam yu'ayyin lahu su ba a ayyana musu Allah ba shi ya zaba musu ranan da su suka saba kansu dan haka mu da Allah madaukakin sarki ya zaba mana wato kenan kaga wannan abin sauki ne wato kina a gare mu haka Allah yake cewa innama ju'ila sabtu 'ala alladhina iktalafu fihi lalle an sanya asabat ta zama ranar hutu ga waɗanda suka yi sabani akan ranar da ya kamata su huta sai ba su gane ta ba sai suka dauki wannan ranar sai aka ce to shikenan an ba ku 'ala alladhina iktalafu fihi kenan ko inna rabbaka lalle ubangijinka la yahkumu bainahum wallahi zai hukunci tsakanin su yawmul kiyamati ranar tashin alkiyama fima kanu fihi yaktalifuna cikin duk abin da gaskiya ta zo musu suka yi sabani da gangan su take wato kenan ganewa gaskiya Allah madaukakin sarki zai sa hukunci tsakanin su ranar tashin alkiyama to mu je mallam
qul ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati hasana wajadilhum billati hiya ahsan إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
الله مرة في كنت لكي يتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعو كيرا متاني كاغا في ديننا أمريكا كيرا متاني إلى سبيل ربك وزوغ هنيو وبنجيشنك duk da cewa umarni ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma mun san hukuncin sa zai jabaza sakan kowane musulmi ko saboda yanzu ai daukan dauniyar yada addinin musulunci na kan kowane musulmi duk wanda yace ya musulunta to yada addinin musulunci na kansa tunda ba za a sake aikowa annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba tada ka in zaka kira zuwa ga hanyar ubangijinka na farko ana son kai amfani da hikima bil hikmati aka ce kana amfani da hikima hikima kuma aka ce al hikmatu dalalatul mu'min kayan mu'mini ne wanda ya bace dama mu'mini an sauke da hikima randa ya gano ta sai dauki kayan sa sa aljihu saboda duk lokacin da zaka kira sai kai amfani da hikima hikimar shine duk dabaran da zaka yi su gamsu su shigo cikin addini to wannan shine zaka yi to da haka aka bar shi open na Allah hikimar da zan yi ta sha bamban da hikimar da zaka yi lallai hikimar wancan ta sha saboda me mutanen da za a yi musu wa'azin sai sha bamban kai ko ka kafsan sanin dabarar da zaka bi shi wani sai an yi lallaba wani sai an yi wa'azi wani sai an sai an masa dogon bayani wani sai an yi hakuri da shi akan abin sa yanayin sa wal mu'izatul hasana sannan da kuma wa'azi wanda yake mai kyau kenan za a yi amfani da hikima a yanda za a tsara abin don in ba haka ba to abin ba zai tafi ba sannan sai an yi wa'azi wanda yake mai kyau a gurin wa'azi zaka faɗi abinda ba zaka kore mutane ba sayyidina ali yana cewa haddisu nasa bima arafu atuhibbuna an yukazzibu allaha wa rasula in kun zo zaku yi ma mutane wa'azi to ku musu wa'azi da abinda suka sani ku fara musu daga karamin abu har kai ku kai su babba amma rana ɗaya ka je ka jawo to shikenan sai jan ko labe yadda ba so da ai ka tafi can yanda ba zai abin da ba zai fahimta ba wani mutum suka samu sa'a ni da iyalinsa ya mata hadisi annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duma ta da tai kaza 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 malaku sun tsine wata tace ne da yake so aka wasa ko eh malaku sun ka kwani malaku sun tsine wata tace eh da yake so mata aka wasa ko kaga yanzu bata fahimci wannan ba yanzu zai fata a cikin wani irin yanayi saboda bai kawo mata ta hanyar da za ta iya fahimtar abin ba saboda haka ana bukatar amfani da hikima kai mai wa'azi abinda za ka sa a cikin zuciyarka shine so kake mutane su gane yanzu ba daukakar ka kake so ba ba ilimin ka za ka nuna musu ba ba bijintar ka za ka nuna musu ba komai na abin da Allah madaukakin sarki ba ka za ka nuna musu a'a so kake su gane abin da ka faɗa kun ga mun karanta anan Imam Shafi'i yake cewa wuditu law anna nasa ta'allamu minni hadzal ilm bi sharti ko kuma ala Allah yasibu ilayya shay'an minhu inji Imam Shafi'i ce da zan so a ce duk duniya mutane su zo su koyi addinin musulunci a gona duk kowa ya zo koya amma sharadi shine kar kowa ya ci a gona ya koya ni dai bukata ta su iya ko su je su yi ta aikatawa amma kowannen su kar ya ce a gun Shafi'i ya karanta kaga babu maganar neman daukaka babu maganar mafiyanan sanayya babu maganar bukatar sa mutane su iya addini wannan shi ne ya sa mutanen farko suka ci nasara a cikin lamuransu amma da zarar ka fara nuna cewa kai ne ko darajar ka ne ko so kake ka jawo su zuwa ga kungiyar ka ta karfi ko wani abu ko mutum wani to a fara daukan hanya wato kenan kuskure kenan an fara daukan shi kenan sai ka kana tafiya kadan kadan kana gefe ba za ka ankara ba a ce an nisa da asalin hanyar da ya kamata a ce wato kenan abinan ana kanta don haka ana bukatar al-mu'izatul hasana mu'izatul hasana tana bukatar niyya mai kyau da wato kenan sanin yadda za ka yi ka jawo hankalin mutane don haka ma ake tsaya a karanci hanyar da'awa akwai abin da ake kira shuruɗin da'i sharaɗin mai da'awa kai da za ka yi da'awa akwai abin da ake kira sifatin da'i sifofin mai da'awa sannan kuma da'awa aiki ne na manzanni aiki ne wato kenan na annabawan Allah madaukakin sarki ne aiki ne wato kenan na masu wata ke ya da addinin musulunci sannan idan ya zama wani lokaci ka faɗa ba a fahimce ka ba sai an yi mai faɗa a mai aka ce to jadilhum billati hiya ahsan sai ka musu mujadala da abin da ke mafi kyau sai ka faɗa mai kyau ka irin da za ka yi gane don haka kenan ana iya mujadala amma mujadalan ba irin wanda za ka yi ka nuna iliminka ba ko ka nuna kwarewar ka ko kuma wani abu ko kuma wani daga cikin magabata yake cewa wallahi ban taba zama a wani guri za a yi munazara ko mujadala ko wani abin nan a cikin jama'a ba in ji cewa zan fito na faɗi abu a fahimce ni sai na kunyata a ciki din sai na fado na abu sai wani yaro sai ce sai dan mun gyara kada ni ne babban malami ko ina faɗa sai ga wani guri ne din su buce sai wani ya karama Allah ta zai ko ko ta karama Allah ya kaza shekaran sai ka ga kuma abinda kake so ka dauka din kuma Allah bada kuke sarki abin ya saukar da kai kasa kada saboda haka kyakkyawar niyya da kyakkyawar manufa da kyakkyawan tsari dan a cimma manufar to shine ake bukata wato kenan a cikin wannan jadidun billati hiya ahsan inna rabbaka lalle tabbas ubangijinka huwa alamu biman dalla an sabilihi ya fi kowa sanin wanda ya riga ya kauce hanyarsa ya dauki wani hanya daban ya dauki neman wani abu daban wato kenan da sunan addini wa alamu muhtadina shi kuma ya fi kowa sanin waɗanda suke yi dan Allah wasu magabata in za su fita wa'azi sai sun yi addu'a sai Allahumma adiril haqqa ala lisani Allah abinda nake roƙonka ka sa gaskiya ya fito ta bakina abinda suke bukata kenan Allah ka shiryar da mu wato kenan akan wannan Allahumma adiril haqqa ala lisani saboda haka shi yasa duba za ka ga sun faɗi magana kuma su zama suna buƙatar su janye maganar daga baya saboda maganar ba ta da kyau ba saboda sun roƙi Allah madaukakin sarki yana tare da su don haka kenan kaga lokacin da za su zo gurin wa'azi sai su yi tawazu wa Allah madaukakin sarki ana samun magabata wato kenan da irin wannan ɗabi'o'i wannan aya da kake gani ta sauka a Makka ne a lokacin da aka tare wato kenan Qurayshawa a cikin wannan yanayin da aka samu na daki kiransa na muhadana don haka wannan ta sauka amma a lokacin da aka umurni annabi su aka umurci annabi sallallahu alaihi wasallam in zai kira su ya kira su zuwa ga wato kenan hanyar Allah madaukakin sarki da waɗannan shi hikimomin ya kira su zuwa ga shari'arsa da tausasawa da wato kenan sassautar magana kar ya yi musu magana mai kaushi kar kuma wato kenan ya takura kai ne kake dana tarko akwai bukatar ka furgita tsuntsu tsuntsaye ne ka sa tarko su zo su kama kana ganin su zai ka daga kara ba za su sauna ba yawwa kai ne kake saboda da su wuce addinin musulunci don haka dole za ka yi hakuri da su a cikin lamarinsu za su muku walakanci za su muku kada amma za su amma ran da Allah ya sa su ka gane kuma ku ba ba mutumin kirki kamar ka wato kenan a gurin su saboda haka aka ce wato kenan ta sauka a Makka da irin wannan sifa don haka aka yi kuma da musulmi su zama sun tsayu a wajen wato kenan da'awa kenan ɗin haka ne wannan aya bangaranta zai zama na Makka ne ko amma bangaren masu saba wa Allah madaukakin sarki muwahidina in ka muka wato wannan aya ɗin a takaicen takaita tana da wato kenan ruwa biyu ce akwai inda zaka dauke ta Makka ne akwai inda zaka dauke ta Madina ne idan ka dauke ta bangaren wato kenan musulmi to anan za ta wannan aya a Makka a Madina ka sauka da ita don tana magana da musulmi ne a wajen musulmi ake bukatar amfani da hikima da meme da sauransu amma idan ka dauke ta bangaren Makka kuma kafirai to a ta zama mansukiya an soke ta da ayar da ta yi magana akan ayi jihadi tunda Allah madaukakin sarki yake udina lillazina yuqatiluna bi annahum zulmu yawa waqatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa in ka duba wannan ayar da gani tana sassautawa ne hankali don haka sassautawa ne za a gudu musulmi ne kenan ko binisba li hada kaga ayar kenan ta zama wato kenan saukakkiyar Madina amma in daure ta bangaren kafirai ayar ta zama wato kenan saukakkiyar Makka dan haka ta zama me mansukiya idan a Madina muka dauke ta ta zama me muhukama saboda haka tana da ruwa guda biyu ko yawa ruwanta na uku shine cewa idan kafirai ne kafiran kuma ana tsammanin sassauci a gurinsu ana da tsammanin za su iya karban addinin musulunci don haka anan ma sai ta zama mai kenan muhukama haka ne sai ta zama muhukama saboda kafiran da ake tsammanin shigowarsu musulunci ba a ɗauka takobi a gare su mun fahimci wannan yawwa saboda haka Allah madaukakin sarki ya umarni an da a yi wa'azi a yi amfani da hikima a yi amfani da wa'azi wanda yake mai kyau sannan kuma in ta kai ga sai an yi fadin fada to mutum ya tanadi dalilansa wanda suke masu karfi wanda zai iya wato kenan gamsar da abokin jayayyarsa to muje
in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum la huwa khairul lisabirin
Allah madaukakin sarki cewa in aqabtum idan za ku yi hukunci za ku hukunta mutum fa aqibu to ku yi hukunci din bi misli ma uqibtum bihi da misalin abinda ku aka yi muku misali da kai ramuwar gayya wani yayi maka laifi zakai ramuwar gayya to kai adalci a gurin wannan din ya zama gurgudan abin da akai maka na rashin gaskiya shi ma zaka shi kai ma shi zaka yi saboda kai baka da hakuri ba zaka iya yafiya ba walai sabartu amma wallahi da za ku yi hakuri ku daure lahu khairul sabirin to yin hakan dauriya ba tare da karama din ba shi yafi wato kenan ga dukkan masu yin hakuri din to duk wanda aka ce hakinka ne aka tauye ko to shike da sai ka karbi hakkin ka gurgurun yanda aka zalunce ka amma in kai hakuri ka bar Allah madaukakin sarki ya sakanta maka to hakan din ya fi maka wato kenan alqaid dukkan abubuwan da ya kamata mu lura a cikin wannan jamhurun na malaman tafsir sun tafi akan cewa wannan aya a Madina aka saukar da ita dan haka ta sauka a sha'anin wato kenan musula da aka yi masa sayyidina Hamza Allah madaukakin sarki ya dade shi a yakin Uhud yakin Uhudu bayan an gama komai da komai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaben nasu gawawaki an kashe mutum a wata ruwaya suka ce mutum 70 a wata ruwaya suka ce kuma sun haura 100 ma irin su Abdullahi bin Harran irin su Mus'ab bin Umair da dai sauransu to sai ya zo kan babbansa Hamza sai ga abin da ya daga musu hankali saboda an farda cikin Hamza an yanke hantarsa an yanke masa hancinsa an yanke masa kunnensa an yanke wasu abubuwa a jikinsa don haka Hamza da alusasa da ya ga wannan sai Allah ya rubuta shi sai ya hankalin sai ya tashi sosai ya kasa daurewa ya ce Allah sai na yi irin wannan a mutum 70 a cikinsu sai na yi irin wannan a mutum 70 a cikinsu to shi ne sai Allah madaukakin sarki sai ya ce a ai a mutum da ya kama ku ko in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi idan za ku yi ramuwar gayya to ku yi ramuwar gayya shigen irin misali ne da aka ku dan haka waɗanda suka yi ma Hamza wannan matsalar su ne za a kamo su sai a hukunta su bai kamata ya shafi wanda yake innocent ba mun fahimci wannan to amma kuma duk da haka in kun yi hakuri ma to hakurin ya fi alkhairi don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai jikinsa kuma sai ya sanya wato kenan akan wannan don haka shi ne sai ya hakuri akan lamarin su bai yi ko mutum ɗayan ba waɗanda suka yi masa ma sai bai musu wannan abun ba kuma zuwa wani lokaci sai ga su dukkansu sun dawo sun karbi musulunci kuma sun yi wa musulunci aikin da baka tsammani wani da an kashe su tarihin da ba haka zai kashe ba wanda ya kashe sayyidina Hamza Wahashi ko sai ga Wahashi ya zo ya musulunta a lokacin da aka yi yakin Yamama Musalamatul Kazzabi an tura masa runduna ya gama da su an sake tura masa runduna ya gama da su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cewa Khalid bin Walid ya karkato da rundunarsa ya fasa zuwa inda zai je ya tafi su zo su haɗu da wannan aka zo aka gwabza a Yamama an yi kwana da kwanaki ana gwabzawa daga ƙarshe yanda ya kashe sayyidina Hamza haka ya kashe Musalamatul Kazzabi don haka ma lokacin da ya caka masa wannan harba din yake cewa hazihi bitilka hazihi bitilka wannan nayi shi a madadin wancan barnar da nayi yanzu nayi gyara sai malamai suka ce wannan ya faɗa ne don ya ji daɗi a zuciyarsa cewa wato kenan at least ya yi mu musulunci wani abu amma in ba haka ba duk daga ran da ya ce ashhadu an la ilaha illallah Allah ya riga ya yi wancan abu kaga yanzu kenan hakurin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi akan bai kashe Wahashi ba bai kashe ita Hindu ba da sauransu to duka kaga ya dawo ya zama alheri wato kenan addinin musulunci don haka Allah madaukakin sarki shine mafi sani wato kenan ku ba ku da sani dan haka yanzu akan wannan kadiya malamai ilimi suka zabi suka karu junan su wato kenan sani dangane da hukuncin yau wato kenan fi man zalama hu rajulun mutumin da wani mutum ya zalunce shi fi akzi mali a je karban dukiya sa ga zalince shi ya karbe masa dukiyar sa summa itamana zalimul mazluma sannan shi wanda ya zalince sai ya bada amanan dukiyar sa kuma a hannun wanda ya zalinta din akan dukiyar sa gaba daya to hal yajuzu lahu kiyanatuhu fi qadari allazi zalamahu mutum ne ya zalince ka akan dukiyar kai kwace ana sai kuma ya zama dukiyar sa ta dawo hannunka shi ya aminta da kai ya baka dukiyar sa ya halatta zaka iya yin ha'intar sa ka zalince shi gurgurdan abin da ya zalince ka tunda ai nan alqur'ani cewa fa aqibu bimithli ma uqibtum bihi ko in an zalince ku za ku ramin gayya ku yi da misalin abin da aka zalince ku to ya halatta tunda yanzu ga dukiyar sa hannunka kuma kai ne kake abin din sa zaka iya yin haka sai kai retrieving din iyaka dukiyar ka wato kenan da ya abin nan ba niyan cuta ba ko zaka yi haka wasu daga cikin malamai magabata suka ce eh lahu zalika zai iya yin haka in dai zai iya hakuri ya tsaya a iyaka hakkin sa daga cikin wayannan malamai akwai ibnu sirin akwai ibrahimun nakhai akwai safiyanu sauri akwai mujahid saboda haka suka ce dalilinsu shine wannan aya Allah ya ce in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bihi yawwa dan haka ta ba su abin amma imamu na malik ko zamu malika ko imamu na malik da wasu malamai suka ce a ina la yajuzu lahu zalika ya dauki dukiyar ya baka ko ya aminta da kai ko suka ce a bai halatta kai ha'ince shi da gwargwadon abin da kai ya ha'ince ka mu ko ya bata a gurin ka ba bai haka aka ce to akramakallahu ga aya kuma da ya zami suka ce ai mun san da aya din annabi sallallahu alaihi wasallam ko shine ya kawo aya amma sai ya ce mana addil amanata ila man itamanaka wala takun man kanaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka cika amana ga wanda ya baka amana wanda ya ha'ince ka kai karka ha'ince shi kaga anisa sabai ya kowa sanin wancan aya ko amma duk da haka sai ya ce wa mutumin wato kenan wani ne mutum da yazo ya tambaye shi ya ce masa ya rasulullahi gashi ina ma warada fi rajulin wani mutum ne ya yi lalata da matar wani sai kuma a wani dalili tafiya ta kama shi ce da Allah gidana mutum mai ta daya ne kawai za ta dawo gidanka ta zo ta zauna sai kawo matattarsa gidansa yanzu tana karkashin custodianship na wannan saboda haka sai ya je tambaya na sai ce kaji abin da ya faru da wannan kuma yanzu ga matarsa a hannuna saboda haka zan iya ramawa a karkashin waccan ayar sai annabi sai ce wasa addil amanata ila mani tamanaka ka cika amana ka rike ta ga duk mutumin da ya baka amana kuma waye shi wala takun man kanaka kada ka ha'inci duk wanda ya ha'ince ka don haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi akan wannan imam mali yake cewa to annabi sallallahu alaihi wasallam fi hukuncin wannan aya in wani ya zalince ka ko ya ha'ince ka haƙƙin sai zo ta kanka karka taba naka ka bar shi da Allah shi ka rike masa ka nuna kai din mai amana ne wannan shine wato kenan abin da yake sannan kaga wannan aya dalili ne ala jawazi tamathili bil kisasi idan da hujja ce akan cewa in an zo yin kisasi to sai ayi misali in ya zama tilas kenan sai ayi kisasi sai ayi misalcecceniya misalin abin da yake maka misali wanda ya kashe wani wato kenan da wani karfe sai a kashe shi da wannan karfar wanda ya sa wuka ya huda mutum ko ya abin ko ya sa takobi ko ya sa bindiga ya harbi mutum da sauransu a hangin zalunci aka zo za a yi kisasi sai a yi masa da irin abin da wato kenan shi ma wato kenan ya yi mun bai ci wannan sannan daga cikin abubuwan da za mu iya fahimta a cikin wannan ayar shine Allah madaukakin sarki ya ce fa in aqabtum fa aqibu ko in an muku wato kenan zalunci kuma ku mai da martani sai amfani da kai naka hakkin sai amfani da wannan kalmar ta mai zalunci aqabtum aqibu ko yawa wannan shine malaman balaga suke cewa al mushakara amma kai tunda hakkin ka karba ki ba zalunci kai ba ko yau alhaddi qaulihi makaru wa makarullah suna makirci Allah yana makirci don haka wannan kalmar makircin ta Allah madaukakin sarki ai ba makirci bane Allah ba makirci yake ba Allah yana warwarewa makircin su ne yauwa kaga wannan ya zama kenan ana kiransa mushakala ko kuma mu'azala ko dake mu'azala shi ma ya dan sha banban wani da mushakala amma dai abin da ina shine wato an yi amfani da lafzi kamata dinu tudanu an yi amfani da wannan lafazin kamar yanda kai amfani shi a mayar maka da lafazin amma nakan gaskiya ne na dayan shine wato kenan yake da matsala to mu ji alƙawari
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون
الله مدوكين ذلك يتي واصبر كي هكول يا محمد كي هكول وما صبرك للي لا دان هكولنك دولي ركبي كسان جبا إلا بالله باتي أقولون الله مدوكين ذلك مانا الله مدوكين ذلك شين زيباك لا دانك يوه an takura maka an maka abin da ba daidai ba an kama gafanka an yanka shi an kashe maka mutum wajen 100 a cikin wato kenan mutanen ka amma duk kai hakuri wala tahzan alaihim kada kai bakin ciki akan wato kenan waɗannan mutanen wala takufi daikin kada ka takura kanka mai mayan kuruna a dalilin abin da suke yi wato kenan na makirci yau saboda ai kai sabon Allah madaukakin sarki kake isarwa shi kuma Allah madaukakin sarki yana tare da kai a cikin wato kenan lamuran ka ko saboda haka Allah shi zai magance maka komai a cikin lamarin naka saboda wasu malamai suka ce wannan aya mansuka bil kitab an soke ta da ayan da take tan an ce yayi hakuri ko amma daga baya aka saukar da me uzinal ladina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir saboda haka kenan kaga ayan ta zama wato kenan mansuka ce wanda ta mata nasku ita ce wato kenan ayar da take abin nan amma jamhur da malamai ni tafsiri suka ce a'a wannan aya ba mansuka bace muhkama ce aya ban da ke nufi wato kenan isbir bil afwi kai hakuri ta hanyar yin afwa akan wato kenan azabar da zaka yi musu ka bari Allah madaukakin sarki ya sakanta musu a gurin da wato kenan yafi dacewa wala ta hazan tana karkai bakin ciki alaqata katla uhud wa inda aka kashe su a cikin uhud din ayatin uhud din nan jinin su ba zai tafi hadarin ba Allah madaukakin sarki zai raya addinin musulunci a dalilin wato kenan zuban jinin su wala ta kusbi daikin karaka zama wato cikin a cikin takuri cikin abin da wato kenan suka aikata a mashahidan don haka da yazo kan sayyidina Hamza ya dube shi bayan wato kenan wannan ayan ta saka kike da shi kenan wallahi inda ba dan kar na takura a matansa hankalin su ya tashi ba ko kuma kar bayan na bar duniya wannan bai zama sunna ba da bazan taba Hamza ba sai na bar shi dabbobin jeji su zo su ci tsuntsaye su ci Allah madaukakin sarki ranar lahira ya tashe shi a cikin wa'annan dabbobin wato kenan da cikin wannan tsuntsayen karin tabbaci akan shahadarsa kace to amma in hakan hankali zai tashi ko mutane za su dauke shi sunna don haka annabi sallallahu alaihi wasallam aka kawo shi a wata rawa yace aka zo aka yace a kawo kwarjalle aka zo aka rufe aka ja ta kafarsa sai aga fuskarsa ta yi bayyana aka jawo aka rufe kansa aka jawo aka sauro aka saro wato kenan tsaure aka zo aka zuba a kafa wato kenan likafanin ba zai iya rufe cikin sa gaba daya ba sai aka rufe iya fuskar sa aka sa tsaure a cikin wannan dan haka aka kawo sauran aka dinga jerawa sai da yayi musu sallah a wani guri aka ce 70 saboda wato kenan girmamawa a gare su dan haka Allah da gudu ya ce masa kar kuma ka sake jin wani takuri a cikin zuciyarka su dai tukunna sun tafi aljanna don haka cikin hadisi yake cewa na gan shi Allah wa rabbi zarki ya masa fukafukai irin na mala'ika yana kadawa irin su Abdullah ibn Harran baban Jabir ibn Abdullah da dai sauransu irin su Anas ibn Nadar duk waɗannan sunan da aka kashe a wannan gurin da sauransu dan haka Allah barka zai ce karka damu na farko Allah zai tada wa'ansu amadadin su su kuma wa'ansu sun riga sun tafi wato kenan zuwa ga wato kenan aljanna to mu jama'a
inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun
Allah barka idan ce inna allaha lalle tabbas Allah madaukakin sarki ma allazina taqaw wallahi yana tare da masu takawa Allah yana tare da masu takawa don haka kenan kaga a dukkan lamari a rayuwa abin da ake so mutum ya zama cikin lamarin sa akwai takawa akwai tsoron Allah akwai wato kenan kiyayewa kaida takawa malamai sun sha mana bayani shine cewa duk wani aikin da zai sa shamuki tsakaninka da azabar Allah ranar lahira to wannan aiki ne na takawa duk aikin da zai sa ranar lahira ba za ka zama wato ana neman ka da me yasa kai kaza ba saboda bai daidai ba to aikin wannan aikin shine aikin takawa don haka kenan jin tsoron Allah ta hanyar aiwatar da abin da ya dace kuma shine abin da annabawa suka kira akan sa sun abin da manzanni suka kira wato kenan akan sa Allah madaukakin sarki yana tare da wa'annan duk wanda ya ji tsoron Allah a cikin lamarin sa a rayuwar sa Allah yana tare da shi ta inda yake tsammani da kuma ta inda baya tsammani taimakon Allah madaukakin sarki zai zo tare da shi wallazina hum muhsinun sana har yanzu Allah yana tare da mutanen da su kuma masu ihsani ne kaga kenan yazo la'alla taqwa in mun dauke shi akan biyan dukkan haƙoƙin da yake akan ka na wajibi to ihsani kuma shine wato kenan bayan kayin kai fiye da kuma yanda ake tsammani yawa idan ka bada 10,000 shine haƙƙin sai ka bada 12,000 to ihsani kenan don haka aka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ihsani yace anta abudallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka bayan an tambaye shi menene musulunci ya faɗi musulunci aka ce menene ihsani sai ya faɗi siffar da za ta sa ɗan adam kullun ya ji yana tare da Allah yawa to in kana tare da Allah kullun a cikin lahazarka to shine zai sa wato kenan ba za ka yi kasala a wajen wato kenan aikin alkhairi ko menene ba in ya kamata ka bada 10,000 ka bada 11,000 wannan ba za ka ji abin in ya kamata kai raka'a 10 kai raka'a 12 ba za ka ji komai ba tunda ka san Allah madaukakin sarki yana tare da kai kuma yana kallon ka in ya kamata kai abu kaza na alkhairi to sai kai fiye da wannan wato kenan dan neman karin alkhairi to wannan shine wato kenan ihsani to Allah yana tare da masu ihsani an tambayi Isa dan Maryam alaihi salatu wasallam menene ihsani yace shine ka kyautata ma wanda ya munana maka kaga shi hakkin ka yace amma sai ka kyautata masa kaga kamar wancan hadisi da muka karanta a baya yace addil amanata ala man itamanaka wala takun man khanaka kamar ya shiga cikin wannan shi ya haince ka ko ya zalunce ka amma aka ce kai din ka rike masa amana kar ka zalunce shi mana ka kyautata masa ka kyautata masa inna rahma alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun wannan shine karshen wannan aya mai albarka a wannan sura mai albarka suratul nahl suratul nahl yawa shine ita ne karshen wannan tafsirin wannan sura ta haka zamu dakata a nan gurin da takatawa wannan aya in Allah madaukakin sarki ya sa mana dare bade zamu tashi sabuwar sura ita ce sura Isra'il yawa in kuma Allah madaukakin sarki bai kaddara mana dare ba to Allah madaukakin sarki ya bada iko a wani so da za su ci gaba daga wannan guri Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri zamu dakata nan insha Allah insha Allah to a lokacin da 'yan tawaye suka taho daga Iraki da su kashe Sayyidina Usman sai muka ce ba su taimake shi ba alalin da ya sa ba su taimake shi ba bayan an kashe shi sai zama Madina ta hadu da wahala da yunwa da kunci na wasu shekaru to zana tambayar me yasa ba su taimake shi ba. Dalilin da yasa ba su taimake shi ba ba wai don sun rena shi ne ba, ko kuma a'a su suka tsawa suna da hannu a cikin wannan abin din. Shi Sayyidina Usman din da kansa a matsayinsa na kalima shi ya hana su taimake shi, yace kasa taimake shi. Sayyidina Ali ya zo yace to ga mutane ƴan tawaye sun zo sun cika garin Madina, kuma gayyansu guda da gungunsu yace za mu yaƙe su, yace musu karfi yaƙe su, ni suke so su kashe ni ɗaya, don haka ba zan yarda a zubar da jinin wani musulmi guda ɗaya ba a dalili gane ni in su kashe. To abu zai zama matsala kana kaliba, yace ai hakan ɗin dai shi ne umarnina. Waɗansu sahabbai suka zo su yace musu haka ne, wannan suka zo su yace musu haka ne, wannan suka zo su yace musu haka ne. Daga ƙarshe Sayyidina Usman yace ya kafa doka kar kowa ya yawo da takobi ko wuka a cikin Madina, kar kowa ya riƙe wani kayan fada a kyalinsu a gudun ruwansu. Su kuma sun zo sun kewaye gidansa gaba ɗaya, abincinsa ya kare, ruwan shansa ya kare, komai da komai da suka tabbatar ya galabaita, wato kinan suka tsallaka suka shiga suka same shi yana azumi yana karatun Alkur'ani, haka suka zo suka kashe shi. To wasu daga cikin mutanen da mace me yasa ka hana mu, sai yake cewa a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake dare ya kira ni yace ni waɗansu mutane za su zo su rigar da Allah ya saka maka za su ce wato kinan ka tobe ta, to kar ka tobe. Daga da suka zo su din ai dama abubuwa su biyu suka ce ya sauka akan kalifanci ko kuma su kashe shi, ace sauka babu ko ba zan yi kauya ba. Daga da musu shine lallalle sai ya sauka a nada wani, kuma ne sai sai ce musu mutane za su zo su za su ce ka tobe rigar da Allah ya sanya maka, dan haka kar ka tobe, kai hakuri har sai ka zo ka sane ni, sai ka zo ka sane ni. Kuma a ran da za su kashe shi ya yi mafarki Annabi sallallahu alaihi wasallam, tunda yana azumi sai ba kike da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya fata da zami guda baki, yau tare zami guda baki. Dan haka da wannan azumin suka tsallako gidan suka zo suka kashe shi ne shahada. To wannan shine dalilin da sa mutane na Madina ba su taimaka masa a lokacin ba, shi ya hana kuma ya sanya doka kuma ya tsanni akan wannan dokar. Su kuma sun samu kwana da kwanaki sun yi misijin gidan, abinda suke bukata babban burinsu shine ya ce ya yi ritaya, ko mene ya yi resignation, ne kuma ya gidan ya ce ya yi resign daga post na khalifa, shi kuma bai yi ba har suka kashe shi. To wannan shine dalili. To wannan yana daga cikin halayenmu na yin wasan rere da abubuwa na addini, musamman ranar Juma'an da yanzu muka ji falalanta Yahudi da Nasara sun saba ba su bayyance ta ba. Allah maɗaukakin sarki da kansa ya ayyana mana wannan rana, sannan kuma ya nuna mana muhimmancinta. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai da yawa ya nuna mana muhimmancinta. To amma duk da haka sau ɗaya ake yinta a sati, amma sai mutum ya zo sai ya makale a wani guri. Dan kana a cikin garin ma akwai wato kenan dan kiyayewa. Kwanan nan ban san ko dan Ramadan bane, karfe ɗaya in ka shigo cikin masallacin za ka samu hasafin ƙarshe ya san cika. Wasu kuma mutane suna bin sanyi bane, amma a wasu guraren za ka samu halliman zai zo zauna kan mimbari ranar Juma'a, masallacin Juma'a musamman ma yanzu masallacin Juma'a suka zama ratuda na supermarket, ko saboda sai ka ga sahun biyu na sahu biyu ko uku ne kawai liman zai zo har ya hau mimbari. Saboda me na farko abin da ke cikin zuciyar samari shine cewa sun san amfani da lokaci dan haka ba za su zo masallaci ba sai dabda za a yi sallah sai dabda za a yi sallah saboda ba su bukatar bata lokaci sai da kowa ya ayyana masallacin sa kuma ya san time din da ake yi dan haka zai zo minti biyar kafin masu kokari za su zo su dabda liman zai hawo minbari sun manta da dufan lallan da Allah madaukakin sarki ayyana yake barawa ga wanda suka zo masallaci da wuri ranar juma'a an ware wajen awoyi guda biyar wanda suka zo awa gaba ga abin da Allah zai ba su wanda suka zo na bayan su ga abin da Allah zai ba su wanda har lokacin da za a zo liman ya hawo minbari da zaran liman ya hawo minbari waɗannan mutanen da aka lissu sun sai a rufe sai a aje da yawa daga cikin mutanen ba sa shiga cikin wannan lissu kuma an tashi a sallah za a ɗauki wannan lissu za a kai wa Allah wani satin ma za a kai wa Allah wani satin ma za a kai wa Allah wani satin ma za a kai wa Allah da aka ko gafara da ake cewa ba mamaki a cikin wannan za a bincika 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 sai a duba ce an gafara da yake nan na biyu sallan juma'a ba a son a yi ta wato kenan face sahu yana sadu da masallaci aka ce idza tazalatis sufuf in sahu ya sadu ya sadu ya sadu har cikin ma'adduwa masallaci kana abin nan kana bin inuwa ko kana bin can wani guri ko kana bin sauti a wani guri ka je ka maka lime dace ba mutum ya zo cikin masallaci awa nawa ne kwata-kwata kafa kowa gaggawa awa biyu ne kuma sai wani sati don haka bai dace musulmi su rika yin wasare da sallar juma'a ba ya kamata a ce mutum ya zo a kan lokacin da ya kamata ya zo sannan bayan ya zo shi ya lazimci abin da ya kamata ya lazimta a cikin masallaci ya ci ganimar zuwa masallacin juma'a wallahu a'lam.